بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير asabar 14 ga watan Sha'ban, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da lissafin 27 ga watan March shekarar miladiya ta 2021. Wannan shine darasi na biyu daga cikin darussa daga littafin Tashabbuhul Khasis bi Ahli al-Khamis fi raddi at-tashabbuh bil mushrikin, wallafar al-Imam al-Hafiz Shamsuddin al-Zahabi rahmatullahi alayhi. Al-Imam al-Zahabi, wanda ya rasu shekara 748 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya rubuta wannan littafi ne don yin bayani akan wato hani game da koyi da kafirai, musamman kiristoci da yahudawa da sauran nau'o'in kafirai. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mashi alkhairi. Wannan littafi muna karanta shi ne daga wannan makaranta ta Mutadarul Hadisi Salafiya da ke Zaria a Nigeria, makarantar Mala Albani Zaria, Allah ubangiji ya gafarta mai, wanda mun ɗauki wannan karatu kaman muraja'a ne a takaice game da abinda muka karanta a baya daga littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim. Za mu tashi a inda mala yake cewa faminha قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان لأحدكم ثوبان فليسلي فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتذر به ولا يشتمل اشتمال اليهود، رواه أبو داود. وعند الإمام الذهبي يكا كوما غنغنو غمدا شيوا متم مسلمي وعند أكل يكيين صلى أكلا سو goma sha bakwai yake karanta Fatiha a sallolin shi na farilla kawai a kullum, wanda cikin kowace sallah idan yana karanta Fatiha cikin kowace raka'a yana neman Allah subhanahu wataala ya tsare shi daga tafarkin waɗanda Allah ya fushi da su da kuma tafarkin batattu, kuma sai ya zama a aikace yana biye ma wannan tafarki, wanda malaman tafsiri sun hada kan cewa batattun nan su ne wato kiristoci, waɗanda Allah ya fushi da su kuma su ne Yahudu. To dan me zai sa kullun kana addu'a kana neman tsari daga tafarkinsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ka zo a aikace kana gwada abin da suke? To shine sai malam ya ce akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama waɗanda suka zo don yin bayani akan saba wa Yahudu da Nasara akan abubuwan da suka keɓanta da su na ainihin wato ɗabi'unsu da halayensu da addininsu da tafarkinsu da al'adunsu da makamantansu. To daga ciki shine ya fara kawo mana cewa faminha, daga cikin ire-iren waɗannan hadisai akwai qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa idza kana li ahadikum thawbani, idan ɗayanku yana tufa guda biyu falyusalli fihima, to ya dinga sallah a cikin wannan tufa. Fa in lam yakul lahu illa thawbun, idan bai da tufa sai kwaya daya, falyattazir bihi, to ya ainihin yi kwarjalle da shi. Wala yashtamil ishtimal al yahudi, kar ya lulluba da shi irin lullubar yahudawa. Wannan yana ishara ne zuwa ga irin al'ada ta musulmai a wancan zamanin, shine sukan yi amfani da tufa guda biyu kamar abinda muke ce mai zai riga da wando. To amma galibi su ba ɗinkawa suke yi ba, mutum zai ɗaura ɗaya a kwankwasan shi sannan kuma ya yafa ɗaya a kafaɗarsa, kwatan kwacin yadda kaga masu aikin haji suna yi. To irin wannan tufar shi ne thawbani kenan, kamar yadda za a ce yana da set guda riga da wando. To wani kuma ba yi da wadatan wannan guda biyu, don haka sai dai ko ya lulluɓa na sama ya zama ƙasan shi tsirara-tsirara, ko kuma ya ɗaura daga ƙirjinsa ko daga saman cibiyarsa abinda ya sawwaka. Da shi ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake da guda ɗaya, ma'ana ba shi da cikakkiyar sutura, da in ya lulluɓa ya yafa wani a kafaɗarsa zai ɗaura ɗayan a kwankwasansa ya samu cikakkiyar rufe al'aura. Idan bai da haka to kada ya yi irin na Yahudawa. Yayi ne irin na Yahudawa? Sai su rufe sama, su lulluba daga kansu su rufe kunnuwansu da rabin fuskarsu kaman wanda yake jin sanyi ko mutumin da ke nema ya koye kamanninsa amma kuma kasan su tsirara kaga kasan ya fi tsanani wajen tsareci daga cibiya zuwa guyuwa amma sai su bashi haka nan ba su damu ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana musulmai yin wannan kuma ya faɗi illar cewa kada a yi irin na yahudawa dan dama yana so ya kawo mana hadisai ne da suka yi nuni zuwa ga umarni da aka ba musulmai akan su guje wa tafarkin yahudawa da kiristoci wannan hadisi ne tabbatacce al-imam abu daud ya fitar da shi da al-imam ahmad dukkaninsu daga sahabi abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma irin fadin manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam da yake cewa khaliful yahuda wa sallu fi ni'alikum fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim annabi sallallahu alaihi wasallam yace khaliful yahuda ku saba ma yahudawa wa sallu fi ni'alikum ku dinga sallah da takalman ku fa innahum domin su yahudawa la yusalluna fi ni'alihim ba sa sallah da takalman su wala khifafihim ba sa sallah da huffin su ya daga cikin al'adar yahudawa da kristoci shine wuraren ibadarsu wato cocin su ko addir dinsu suna kallon shi a matsayin wani waje muqaddas wanda ba a shiga da takalmi to mu kuma musulmi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ba haka bane ana iya shiga wurin sallah ai sallah takalmi sallah takalmi ya daga cikin abin da ya tabbata jaizi kuma kace sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah takalmi yayi umarni da ai sallah takalmi kuma yayi hani daga kin yin sallah takalmi faufau ya zama mutane ba sa sallah takalmi su ga baki daya to wannan yana nuni zuwa ga sun bi koyi sun bi tafarki na koyi da yahudawa wajen kyamar sallah takalmi kamar da Ibn Qayyim yake faɗa a cikin Tariqul Hijratayni yake cewa kyamar sallah da takalmi kaga mutun yana kyamatar yana ganin yin sallah da takalmi bai dace ba to wannan yace daga cikin waswasan shaytan ne daga cikin shaytan ne zai riya maka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyamata ba kai ka kyamata akwai malam Muhammad Makhluf malam Muhammad Abdusalam Khidir Amin mai littafin As-Sunan wal Mubtadi'at al-muta'alliqa bil adhkari was salawat wannan malami ne mutumin kasar Misra yayi wata magana mai muhimmanci game da al'amarin sallah da takalmi al'amarin sallah da takalmi wata qadiyya ce take ta shahara akwai rigingimu tsakankanin mutane akan ta ba tsakankanin malami ba domin dukkanin malaman mazhabobi sun yadda da wannan mas'ala saboda yawan hadisai da kuma yaduwar irin wannan tafarki a cikin musulmai to amma daga baya bayan nan shine aka samu mutane musulmai malamai har ma kuma ahlus sunna suke musu game da sallah takalmi ko har a ce ya zama wani abu na imtiyazi ya zama wani abu wanda yake ana yi bambance wani dan sallah takalmi ne wani dan rashin sallah takalmi kuma sallaci kaza na masu sallah takalmi ne masallaci kaza na masu fitar da mutane ne su sallah takalmi wannan rigingimin kusan shekaru 30 ko 25 baya sun ta faruwa to wannan malami Muhammad Abdusalam Khidir abin da yake cewa da yake magana bayan da ya gama kawo hadisai da nassoshi da suka tabbatar da sunnancin sallah takalmi sai yake cewa wa masajidu zamanina mafrusha bi rakhisin wa ghalil furshat masallatan zamun nan an musu shimfidi da ababan shimfidawa da dumomi da tiles da wanene da marbles yace da masu arha da masu tsada kowane masallaci gwagwadon arzikin su ko wadatar su ko irin tsarin garin da ake sallar da makamantan su yace fayan bagi Allah nan Allah natlifaha bin ni'al da haka ya dace kada mu shiga da takalmi masallaci mai irin wannan kwalliyar mu je mu bata masallacin mu da datti bai kamata ba yace fa inna fa im yace amma idan muka samu kanmu a wurin da babu irin wannan shimfiɗa kamar zakai sallah a wajen masallaci ko zakai sallah a masallaci da yake irin na zamanin da wataƙila ana iya samun su yanzu a ƙauyuka, masallatai wanda suke da ƙasa, wataƙila ko tabarmai ne na kaba ko tabarmai na roba ko duk wani abu wanda yake ba zai lalace ba in ka shiga da takalmi. Ya ce to anan babu laifi sai mu shiga mu ci gaba da yin sallah da takalmanmu. Har yake cewa fa in mana'ana mani'un min zalika fi ghairi zalika min as-salati fi an-ni'ali, idan ko wani ya ce za mu yi sallah da takalmi a inda babu wata illa da ta hana, babu wani shimfiɗi mai tsada da za mu iya ɓatawa, babu wani datti a jikin takalmanmu, ya ce idan wani ya ce zai hana mu mu raya wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce sakaknahu bin ni'ali, sai mu cire takalman mu bubbuga mishi a kiyaye tukunna sannan mu ci gaba da sallama. Haka malam Muhammad Abdusalam Khidr ya faɗa a cikin tafin As-Sunan wal Mubtadi'at al-Muta'alliqa bil Adhkari was Salawat. Ash-shahid shine wato sunna ce tabbatacciya kuma ɗaya ne daga cikin hanyoyin sabawa Yahudawa yin sallah takalmi. Wannan babu wanda ya sai inkarin wannan ilmanci. To amma zamani ya juye, ya sake juyewa, an shiga cikin wani hali wanda wajibi ne kuma mutane su yi itibari. Shine idan ka je wani masallaci ka tarar ba sa son a yi musu sallah takalmi, to ba daidai ba ne ka ce sai ka shiga takalmi a can rigima da kai, kaga yanzu ka tsirar da wata fitina sabuwa. Sai ka kure ka hakura da sallah a masallacin gabaki ɗaya kai tafiyarka, in kana ganin ba za ka iya ba sai da takalminka, ko kuma ka haƙura ka cire ka ƙyale su kai sallah, tunda dai yin sallah ko babu takalmin yayi wancan abin da suka kuma shi ya shafa. Wannan abin da mutane suka dinga yi a shekarun baya na fitina, ana jansu suna ja su kama kofa su kama rigar wani har a yaga wuyan rigar mutum a yi ta rigima, wannan ba daidai ba ne, ba ya cika addinin musulunci, ba a tsaye da sunna da haka. Galibin mu mun ta yi irin wannan rigingimin da wannan rashin fiqhun waƙi'i ne ya kamata mu aikata, wanda a sanadiyar haka muka jawo ita kanta sunnar baƙin jini, aka gaza fahimtar ina karatun yake. Ina fata mun gane wannan, to da aka ga mu fahimci wannan, har yanzu sunna ne, har yanzu sunna ne yin sallah takalmi kuma har gobe. Amma yin wannan sunnan bai nufin ka je ka tada rigima a masallaci ka ce dole sai an yi ko ana so ko ba a so, domin kuma hana faruwar rigima a cikin musulmai ɗaya ne daga cikin mabadi na tabbatuwa ga musulmai a bisa halin da suke ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wannan ka'ida game da sabawa Yahudawa, kuma yayi sallar shi da takalmi kamar yadda Abu Dawud ya rawaito, sahabbai suka ga yana sallar takalmi yana cikin yi, sai suka ga ya cire, su ma sai suka cire. Da ya gama ya ce ya kuka cire, suka ce mun ga ka cire, ya ce to ai ni mala'ika ne ya zo ya ce muna akwai datti a jikin takalmi na, shi yasa na cire. Daga yanzu idan ɗayanku ya zo masallaci ya duba ƙasan takalmin shi, idan akwai datti ya goge dattin, idan babu ko kuma bayan ya goge ya shiga sallarsa da takalmin shi a masallaci, babu ishkali akan wannan insha Allah. Malam ya ce wa aidan, to a daidai nan wajen a wata nuska kamar nuskar da mashhur Hassan Ali Salman ya yi ta haƙiƙi wanda mun ishara a kanta a darasi da ya gabata, sai wani ƙarin magana ya zo a daidai nan wajen wanda babu shi a, sai Al-Imam Zahabi ya cirato magana daga Malik ibn Dinar, wanda Malik ibn Dinar rahimahullahu dama ya shahara da cewa yana da ilimi na littafin Ahlul Kitabi. Malik ibn Dinar yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wahayi ga annabawan Banu Isra'ila cewa auha Allahu ila anbiya'i bani Isra'ila alla tadkhulu madakhila a'da'i, Allah ya musu wahayi cewa kar ku shiga wuraren zaman abokan gabana, wala talbisu malabisa a'da'i, kar ku sanya sitira irin na abokan gabana, wala tarkabu marakiba a'da'i, kar ku hau abun hawa irin na abokan gabana, wala tat'imu mata'ima a'da'i, kar ku ci abinci irin na abokan gabana. Sai Allah ya ce ma annabawan fa yakunu a'da'i kama hum a'da'i, ku bar abokan gabana su ci gaba da zama kamar yadda aka san su abokan gabana, kar ku je kuna yin irin abin da suke yi a ganku kuna masoya Allah ai muku kallon abokan gaba Allah. Wannan magana ce da aka ciro daga littafai na Al-Kitabi, amma wanda take tana da shawahi a cikin abubuwan da muke tattaunawa game da hani, game da koyi da kafirai, shine ba a so ka zama kana yin irin shigarsu su tarar su, ko kana cin irin abinci irin cin abincinsu kamar ci da hagu, da irin ci haka kamar ta akulul an'am, ko ya zama kana cin abin da ya haramta irin abin da suke ci kamar giya, kamar alhanzir da makamantansu. Sannan irin hawa abin hawan da suke a wancan zamanin nan, an san abin hawan da kafirai suke hawa, suna hawan fiyalani, suna hawan giwaye. To musulmai ba daidai bane su dinga irin shiga irin tasu. Haka nan karkaji kana yin irin magana irin tasu, magana ta kafirci, magana ta fasikanci, magana ta sakin baki da raina Allah. Allah shi kyauta. Wa aidan malam al-Imam adh-Dhahabi yace ala tara anna al-imamata az-zarqa was-safra kana libsuhuma lana halalan qabla al-yawm. Yace kai baka ganin rawani az-zarqa wanda yake blue ruwan bula, was-safra da kalar rawani yellow, kana libsuhuma lana halala. Da can ya halasta musulmi ya sa rawani blue ko ya sa rawani mai ruwan kwai kafin yau, kafin sanda zahabi yake magana. Wa fi ama sab'ati, amma daga shekara ta 700 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lamma alzamahum as-sultan al-malik an-nasir bi libsihima harumat alayha. A wannan shekara ta 700 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka samu wani sarki daga cikin sarakuna mai suna Muhammad ibn Qalawun. Akwai wani wadannan daga cikin sarakuna ne na mamalik, sarakuna wanda suke asalin su bayi, mun shayin tarihin su tun daga kan abin da ya faru da sarki wato Nuruddin Zanki, wanda ya rashin lafiya ya rasu, aka sanya dan shi dan nashi ya kasa yin wani abin arziki, aka cire shi, aka sanya matar wannan sarki ta ce shajaratu dur, ita kuma ta auri wani daga cikin bayin tabararru shine Aibak al-Bandak Dari. Daga Aibak ta bashi sarauta, ya kwace sarauta, yayi mata kaka gida akan sarauta, ta jahushi ta kashe shi. To ana nan dai har al'amari ya kubuce mata waɗannan komandoji na tsohon wato abin nan mijinta wanda ta kashe, sai suka kwace mulkin, su ne survivors, sun kwace mulkin nan. To kuma a lokacin da sun kwace mulkin, sai zama duniyar musulunci tana kamfa na sarakuna masu dakakkiyar zuciya wanda za su iya tarewa musulmai da musulunci al'amarin zahaf na tatar na su holaku da su jinkizga da makamantansu. To su ne wanda suka yi wannan shahararren yaki na Ainu Jalut, mai tarihin shahararren a baya. To daga cikin wannan sarakunan ne aka samu wani komanda mai suna Qalawun. Wannan komanda da ya zama sarki sai ya babake komai, ƴaƴan shi da jikokinsu wajen mutum 30 ne suke sarauta a wannan jeren giya. To wannan sarki daga cikin ƴaƴan shi akwai Muhammad ibn Qalawun a zamaninsa, wanda ya rasu ne shi wannan Muhammad ibn Qalawun shekara ta 741 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Akwai tarjumarsa a littafin An-Nujum adh-Dhahira fi akhbari Misra wal Qahira na al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alayhi. Haka al-Imam Ibn Hajar a cikin littafin Ad-Durrul Kamina fi A'yan al-Mi'ati ath-Thamina a cikin juz'in ta 4. To idan ka koma littafin Ibn Kathir al-Bidayatu wan Nihaya, anan ne yake ba da labarin abin da ya faru din a shekara ta 700, gashi malami tarihi ya gutsuro mana wannan labarin. Yake cewa wa fi yawm al-ithnaini quri'at shurutu adh-dhimma ala ahli adh-dhimma. A ranar Litinin a wannan shekara, a farkon wannan shekara ta 700, aka karanta wa al'umma, aka zo aka karanta wasu ka'idoji, wasu conditions da aka sanya ma kafirai kiristoci wanda suka yadda za su rayu ƙarƙashin gwamnatin musulunci. Wa ulzimu biha, aka tirsasa musu bin wannan sharuɗin. Wattafaqatil kalima ala azlihim al-jihad, aka haɗu akan cewa za a cire su daga, za a sa su su ainihin yi ƙaura daga anguwanni da garuruwan musulmai, su koma an ware musu anguwa ta daban. Wa ukhidhu bis-saghari, aka sanya musu kaskanci. Wa nudiya bidhalika fil balad, aka yi shelan wannan labari a dukkanin gari. Wa ulziman nasara bil ama'imi az-zuraqi, aka ce to daga yau mutum idan kirista ne dole ne ya saka rawani yalo wanda za a ga abin bulu. Wal yahud, su kuma yahudawa bis-sufar, su dinga sanya rawani wanda yake ainihin wato yalo. Wasamira, masu addinin samirawa kuma bil humri, sanya rawani ja. Fa hasala bidhalika khairun kathir, Ibn Kathir yace ana aka samu alheri mai yawa. Wa tamayyazu anil muslimina, suka zama sun bambanta da musulmai. wannan ya daga cikin wato dama qawaid na shurutu al-zimma da abu da yake cewa ash-shurutu al-umariyya sharɗan da Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya sanya wa ahli zimma wanda sune zaka ga al-Imam Ibn Qayyim ya sharhi su sharhi dalla dalla a littafin shi mai suna ahkamu ahli zimma wanda suke kafirai suka yadda za su rayu karkashin gwamnatin musulunci to ba a barin su kawai su yi walwala yadda suka ga dama za a sa musu ka'idoji da dokoki daga cikin ka'idojin da dokokin kamar yadda zaka ga hatta Sheikh Al-Albani ya ambaci waɗannan maganganu a cikin littafin shi wato abin nan ahkamu al-jana'iz wa bid'ah da littafin tahdhiru as-sajidi min ittikhadhi al-quburi masajid cewa wajibi ne a kebance musu anguwa ta daban ba anguwan musulmai ba sannan kuma in za su shigo anguwan musulmai wajibi ne musamman matansu su yi shiga wadda za ta hana bayyana tsareci sannan wajibi ya zama suna da sutura ko take tamyizin su daga musulmai shine irin wannan ko a sa musu rawani ko hula ko a ba su wani samfur na dinki da za su dinga yi wani style kamar yadda kaga ana mai makaranta uniform wanda da an gansu za a gane waɗannan su wane ne yana daga cikin ka'idar da ake sanya musu a san da musulunci yake da ƙarfi yake da gwamnati lil asafi shadid yanzu babu waɗannan gabaki daya yana daga cikin asbab da za mu zo mu ji a ƙarshe me ya jawo musulmai suke ta wannan gogoriyar koyi da kiristoci baya ga asalin kaddara da kuma alamun min alamin nubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da gaske akwai cakuɗe ɗeniya da muke yi da su ba tare da ka'idoji ba a anguwanni a makarantu a kasuwanni da wuraren sana'o'i da ma'aikatu muna cakuɗewa da arna a asibiti a universities a ofisoshi a makarantun gwamnati a private makarantu a kasuwanni a anguwanni a ko'ina a gidajen haya da motocin haya da filayen jiragen sama da filayen jiragen ƙasa duk inda ka je za ka ga arna za ka ga musulmi ana cakuɗewa ba a jin wani bambanci a shiga wurin cin abinci ɗaya a ci abinci a zauna wuri guda a yi taro a yi addu'a a ce kowa ya yi addu'a irin wadda ya yarda da ita ya yi imani da ita ko a ce a yi ta musulmai a yi ta arna duk irin waɗannan abubuwan da ake gani yau da gobe to su ne suka tattaru suka zama haka da kuma bayan ga wannan ya daga cikin asbab da gaskiya asbab kuma akwai wato al'aulama shine samuwar duniya wacce take ta kuma kamar alƙarya guda ta hanyar yaduwar hanyoyin sadarwa waɗanda suke isar da labarai da sakonni cikin lokaci kankani talabijin internet satellite wane ne ga sunan sannan kuma da kuma kasancewar kafirai a wannan zamanin suna cikin wato yanayinsu na wani wato almadaniyya za'ifa in sa ta'abir wani fake civilization wanda waye wa kai ta ƙarya da tura suke takama da ita yanzu to sai zama a ɗabi'ance duk mutumin da ya samu ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin soja da ƙarfin siyasa to zai iya farlanta wa sauran al'umma ra'ayoyinsa da addininsa da tunaninsa da harshensa da duk abin da yake so a yi to shine yanzu abin da yake faruwa duk al'ummar musulmai sun yarda da wannan kaskancin in akwai wasu maganganu da al-Imam Sheikh Ibn al-Uthaymeen yayi a cikin fatawansa da yake ce masa ake ce musu fatawa liqa'u babin maftuh wanda aka dinga yi da shi tsawon rayuwa kusan shekara 40 yana yin fatawa duk ranar Laraba a gidan shi akan zo a zauna ayi fatawa kawai a wannan gari inda ya rayu to daga cikin fatoyin an dawwara su in ka karanta fatoyi da ya akan al'amarin wato da ke faruwa a ƙasar Saudi Arabia ta fuskar shagaltuwa ko kuma ƙoƙarin da ƙarfin tsiya Balarabe yana so sai ya koyi turanci za mu zo mu ji magana a gaba game da yare da irin yadda har yake cewa yana da gaskiya abin takeici da aka samu wasu mutum ya zo a birnin Makka ko Madina ko Qassim ko ina ne sai ya sa mashagon shi lafita abin nan signboard da English yace kuma zaba'in dinsa wato customers dinsa ta yi ko kashi biyar ba za su iya karanta wannan lafitar ba sai zama dan garin wanda ake fatan ya sai kayan bai ma san me yake sarrafa saboda ba rubuta abin da zai gane ba amma ba kokarin zai daga America da yazo sai ya gane sai Usaimi yake cewa da muna da izzatun nafsi abin da ya kamata sai mu daina siyan kayan wannan mutanen mu Larabawa ƴan Saudiya mu ce ba da mu kake ba mu ne target abin nan ɗinka ba
customers ɗinka ba tunda baka sa baka rubuta abin da zamu gane ba yace kuma wannan duk da cewa ƴan ƙasar Saudiya da suke turanci kuma har yanzu da muke magana ba su kai kashi biyar na mutanen Saudiya da suke turanci ba wanda ma suke yanzu ka ji kama kama ne kawai suke kama kama ne suke kamar irin yara ƴan primary yadda suke su kama su ya kubce su kama ya kubce a kafin ga ji mutum da turanci ingilishi zariyar a Saudiya to sai dai yara yi a wata ƙasa wataƙila ingila ko america ko makamantan su amma in ba haka babu abin da suka iya amma duk da haka saboda wannan ash-shu'uru bin naqas din sun wayi gari suna ta kokarin koyan ingilishi abin takaici da mamaki a wasu kasashen wanda ma ba Saudi Arabia ba za ka ga hatta sunayen yaya larabawa da sauran musulmai sun kuma suna sa yayansu sunaye irin na turawa za ka ji mutum ya fi dan musulmi ya sa mata suna Margarita Suzanne ya sa mata suna Janita wane ne haka irin sunaye irin na kafirai saboda kawai wasu kafirai da suke burge shi wannan musulmai sun kai ga wannan tadewar ta fuskar kwaikwayo da sallama al'amarinsu ga Yahudawa Allah ubangiji ya tsare mu shine mallam ya ci gaba da kawo wannan bayani wanda ke nuni zuwa ga abin da ya faru a wancan shekara ta 100 da 700 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to baka ganin wannan irin nau'i na wato rawani yellow ko blue ko ja ai da ya halasta ka saka shi ya halasta kai rawani ka sa duk kalar da kaga dama cire batu akan yellow akwai matsala game da shi amma daga ran da aka ce to yau ya zama sutura da take banci yahudu ko nasara to daga wannan lokacin musulmai suka daina saka shi to anan ma sai ka dauki wani taliki ka daura bakin kaya ya halasta musulmi ya sa bakin kaya ya halasta amma tun da zama shi'ar na wasu batattu sune rafida to babu shakka abun gudu ne musulmi ya dinga saka bakin kaya zaka guji bakin kaya saboda akalla zai hana ai maka mummunan fahimta musamman a wasu lokuta da masu irin wannan addinin suke lazimta wa kansu saka bakin kaya musamman tun daga Allah tun daga shigan watan al-Muharram har zuwa ƙarshen watan Safar domin sai ƙarshen watan Safar shine suke cewa arba'una wato an yi kwana 40 da waƙi'a ta Karbala wanda ta faru a ranar Ashura kaga 10 ga wata kenan ko to in ka kirga daga 10 ga wata na Shawwal abin na al-Muharram zuwa ƙarshen watan Safar zai baka kwana nawa kwana 50 ko to sai wannan kwana sai an yi wannan kwana 50 din ko kuma makamancin shi sanan suke daina sa wannan kaya titir cikin bakin kaya suke mazan su da matan su manyan su da yaran su to a wannan lokacin yana daga cikin masalih da zaka kiyaye shine ka kiyaye sanya bakakin kaya irin waɗannan wanda za su cuɗa ka da irin waɗancan kamar yadda wannan ya ambata nan mallam yace afa tatibu nafsuka ayyuhal muslim al-yawma an talbasa imamatan safra'a aw zarqa'a yanzu da muke magana ya kai musulmi a wancan zaman nasu zahabi zaka ji dadin a ce ka wayi gari kana sanye da wato rawani yellow ko blue innama anta fi sakratin wa ghafla lalle kana cikin maye da rashin sanin ciwon kai sakratin ghaflatin kamar yadda Allah ya ce inna wajadna aba'ana ala umma kawai ka dai tashi ka ga iyayenka akan wani tsari akan wata al'ada ka ci gaba da bi ba tare da ka bincika ba wa kokar kallan nabi sallallahu alaihi wasallama alalin manzon Allah yace khaliful mushrikina ku saba wa mushrikai cikin hadisi annabi yace waffirul liha ku bar gemu ya cika wa'fush shawariba ku wa'fush shariba ku dinga datsi gashin baki haka yazo a cikin riwaya bukhari da muslim da imam al-baihaqi daga sahabi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda dan haka yana daga cikin saba wa yahudawa har ila yau shine barin gemu cikakke sannan da kuma datse gashin baki da gyara shi da kuma ainihin wato wasu abubuwa wanda zamu zo mu ji su ma suna daga cikin haka wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan kuma annabi yace farqu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitabi aqlatu as-sahar bambancin da ke tsakanin azumin mu musulmi da azumin ahli kitabi shine cin abincin sahur su ba sa cin abincin sahur wannan ma hadisi ne daga sahabi Abdullahi dan Amr dan As al-Imam Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ahmad ibn Hanbal sarwayto shi Allah ubangiji ya gafarta musu gaba kida
وقد جاء عن جماعة من السلف كمجاهد وغيره في قول الله تعالى هكذا كما يازو دغا مزاجي cikin magabata game da tafsirin fadin Allah wallazina la yashhaduna az-zura Allah ya yabi mu'minai daga cikin sufofin su yace sune wadanda ba sa sheda magana ta zir mujahid da shi da wani sa cikin ainihin magabata kamar yadda Ibn Taymiyyah ya kawo maganganu daga malamai daban-daban a cikin Iqtida'us Siratal Mustaqim ya hakaito daga littafin Al-Jami' na Al-Imam Abu Bakar Al-Khallal da wani su cewa az-zur daga cikin fasarar da aka yi ma az-zur anan akwai a ayadul mushrikina abinda aka ce mu'minai ba sa zuwa su shaida daga ciki akwai idoji na mushrikai haka al-imamu sunti ma ya kawo a cikin ad-durrul mansur daga sahabi ibnu abbas ya danga ta shi kuma zuwa ga khatibul baghdadi haka nan al-imamu ibnu taymiya a cikin ittida'u ya ambaci wannan magana daga muhammad ibnu sirin cikin tabi'ai da ar-rabi ibnu anas da ad-dahhab cikin malaman tafsiri Allah ubangiji ya gafarta musu ga baki dinsu al-muhimmu shine ayar daga cikin ma'anarta shine daga cikin siffofin mu'minai akwai rashin halartar wurare na bukukuwa na kafirai kirismeti da makamantansa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama inna li kulli qaumin eida wa inna eidana hadha al-yawm annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin riwayar bukhari da muslim daga aisha radiyallahu anha yace lallai kowace al'umma suna da idin su suna da bukin su wa inna eidana hadha al-yawm annabi sallallahu alaihi wasallama yace mu kuma musulmi idin mu shine wannan rana ranar sallah karama ɗaya ga watan shawwal da sallah babba goma ga watan zulhijja waɗannan sune ranakun idi sanannu kadai a addinin musulunci fa hadha al-qawlu minhu sallallahu alaihi wasallama yujibu ikhtisasa kulli qaumin bi idi malam yace wannan zancen daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana hukunta cewa wajibi ne kowace al'umma a san su a san irin idin su su bambanta da irin idin su kama qala Allah ta'ala kamar da Allah yake fada cewa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma mun sanya mata shir'atan addinin da za ta bi wa minhajan da tafarkin da ya kamata ta bojan yin wannan addinin to ba daidai bane mu musulmi mu ban namu tafarkin da namu addinin mu kama tafarkin nasara ko yahudi fa idza kana lin nasara idun ولل يهود عيد مختصين بذلك فلا يشركهم فيه مسلم ان يذما كريستا سنا دا ايدن سو سننني يهودو سنا دا ايدن سو سننني سوران كافري سنا دا ايدوجين سننو تو بي داچي با بي حلست با مسلمي تاريا دا سو اكن wannan idin kama la yusharikuhum fi shir'atihim wala fi qiblatihim kama inda musulmi bai tarayya da su a cikin addinin su bai tarayya da su a wajen kallon alqibla su ta baitul maqdis to karka sake kai tarayya da su a wajen ainihin wato bukukuwan su wa min al ma'lumi anna fi shurut umar radiyallahu anhu daga cikin ababan da suke sanannu a cikin sharɗan da umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya ambata a cikin littafin da ya aika na sharuda ga mutanen falastino a wancan lokaci shine wanda muka ishara cewa al imam ibnu qayyim al jawziya ya tattauna akan waɗannan sharuda yayi sharhin su dalla dalla alittafin shi mai matukar fa'ida shine ahkamu alil zimma wanda muna da shi a makarantar mu dinnan littafi ne sananne akwai shi a ko'ina to a cikin wannan littafi ibnu qayyim ya kawo maganganu game da haka malam yace daga cikin wato abinda aka ambata wannan sharuda na umar radiyallahu anhu anna ahlaz zimmati la yuzhiruna a ayadihim cewa ahlul zimma kristoci na amana kafiran amana dake rayuwa a cikin musulmai ba za a halasta musu su dinga bayyana bukukuwan su ba to ina kuma ga a ce har muna tarayya da su ma'ana idan ana rayuwa a ƙasar musulmi za a basu su bikin amma zai zama low profile biki za su je su ga coci kawai su yi shi salon alin su fita ba za su zo gari suna bukukuwa suna guje-guje da ababen hawa ko suna kafa tarurruka ko wato ba za a ga alama ta bahja irin yadda ake gani ranar sallah ba bai kamata a garin musulmai ranar kirsimeti ta zama wata rana mumayyaza da kowa zai san ana wani abu a sai da muka ma wani biki ne kawai da ake a wani lungu kuma a ce a gidan wani an yi haihuwa yau bakwai kaga wanda ya shafa kawai ya sani ba duk mutanen garin nan ne za su san cewa ana suna yau a gidan wani
ko ana bikin aure a gida kaza ba kaga ya bambanta da in ana bikin sallah duk garin Zaria ko Kano ko Sokoto ko Kaduna ko Ilori duk musulmai sun san ana wannan bikin duk duniya an san ana yi to bai kamata kuma waɗannan garuwa na musulmai a shirin da ake kirsimeti kuma ya zama haka mashhuri ba bai kamata ba ba za a bar su ba za su yi kayan su amma ba za a ba su dama su shaharantar da shi ba to ina kuma ga a ce har su gayyaci musulmai har musulmai su je su yi musharaka da su har a dinga nuno su a TV da gidajen jaridu da internet cewa ga wasu musulmai sun je coci su da arna ranar kirismeti sun ci abinci an yi addu'o'i ana tawa juna mujamala da sauransu wannan babu shakka tafarki ne na bata wattafaqal muslimuna ala zalika musulmai sun hada akan wannan cewa ba za a bari su bayyana bukukuwansu ba fa kaifa yasugu li muslimin izharu sha'irihim almal'una to yaya kuma zai yiwu ga musulmi shi kuma ya dinga bayyana sha'air na addinin Kirista wanda suke ababan tsinuwa ne min khidabil awladi kamar ayi ma yara kunshi ayi ma yara kunshi ayi musu kwalliya da sauransu wa bibagil bibi da kuma wannan abin da ake yi na rina kwayaye wanda muka yi magana a baya a lokacin Esther Idus Safhi da suke ce mushi wa shira'il awraqi almusawwara almasbugha da kuma siyan wato kati takaddu wanda suke an musu launi an kawata su irin greeting card da ake siyowa wanda suke dan kristanci Merry Xmas Merry kaza a dinga siyan su ana rabawa tun wancan zamanin suna da irin waɗannan takaddu da ake siyowa an musu kwalliya wanda ake yin kyauta da su alama ana yin biki na murnar wannan rana والبخوري الذي دق عليه بالطاسات da kuma wani tarare na musamman tararen wuta wanda an riga an dandaka shi sai a siyo shi a zuba shi a cikin atasat tasa asali shine bawo kamar kwano haka ko frying pan ko irin abu da ka sani dan mazubi ba san sunan shi da Hausa ba tasa wanda yake zuba tarare dan a kona shi bona go ake ce mai to shine ake ce ma tasa shine dama tasa ma da Hausa dan daga wannan kalmar tasa bagwanja go to irin wannan tasan a je a siyo ta a zuba wani turare na musamman wanda sanya wannan turaren a lunguna da anguwanni yana alamta cewa yau ana bikin Kirismeti ne ko Easter mallan yace tamfira lil mala'ika in kai haka ka kori mala'iku daga gidanka kenan wa talaban li huduri huduri shayatin kana gayyata shedanu su zo kenan wa taqriran li izhari sha'aril mala'i kuma kana tabbatar da bayyana addini na la'anannu almuta'addina wanda suke da ainihin ta'addanci suke wuce iyaka wa nawaqisihim fil aswaqi da kuma bayyana wato buga ganga ko kada kararrawa a kasuwanni da anguwanni kamar buga knockout kenan wa tarkin rijali والصبيان يتقامرون بالبيض da kuma barin mata da yara su ta yin caca ta fashe na kwai wanda shi ma mun yi magana akan shi a baya yanzu an ƙara za ka ga ana yin caca kudi da caca ta irin ta computer na game da wasa da motoci ko babura ko dawakai ko tsere na kafa ko a shirye wasan kwallon kafa da team din musulmai da na arna ko da makarantar musulmai da ta arna ko da matasa da dattawa ko ƴan shekara da suka yi makaranta a shekara kaza da sauransu da tarurruka ire-iren waɗannan da ake yi waɗanda duk suna ƙara nuna yadda mutane suka zarme wajen bibiya da bin tafarkin kafirai mallan yace fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim irin da Bahaushe yake cewa yayi salati ya sanar da ubangiji kawai ma'ana abin yayi tsanani yace babu ƙarfi babu dabara sai ga Allah mahalici mai girma da daukaka Allah ya tsare wa kad kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mal yace to fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasa idza ra'aw al munkara falam yughayyiruhu aw shaka an ya'ummuhum Allah bi iqabin min indi wannan hadisi ne tabbatacce al-imamu ahmad ibn hanbal ya fitar da shi haka al-humaydi a cikin musnadinsa haka abin na al-imamu an-nasa'i a cikin litafin as-sunan al-kubra haka kuma waɗanda malaya bata nan at-tirmidhi da ibnu maja da abubakar al-marwazi a cikin musnadinsa duk sun fitar da wannan hadisi haka ibnu hibban kuma hadisi ne tabbatacce abinda annabi yake cewa lallai su mutane ma'ana waɗanda suke shugabanni da malamai da masu fada aji da duk wanda ya isa yin inkarin munkari idan suka bari wannan abin kin shirka ne fasikanci ne maguzanci ne duk wata barna tana yaduwa suna kallanta falam yughayyu suka ki gyara ta aw shaka an ya ummuhumullahu bi iqabi min indi Allah zai game su da hukuba su da wanda suke aikatawa da wanda ba su aikatawa mutane su ga ana barna su ce ai mu ba ruwan mu alaikum anfusakum shine kuma da nabi ya kwatance hadisin Abu Dauda kwatankwacin wanda yake ganin ana barna baya hanawa da wanda yake yin barna kwatankwacin mutane ne a cikin jirgin ruwa wasu a sama wasu a ƙasa na ƙasan nan suna so su samu ruwa sai na saman su ki ba su dama su hauro sama su zo su debi ruwa sai su ce to bari mu kula ta ƙasa ruwa kawai ya shigo in na saman nan suna ganin tunda su a sama suke ba komai a kula din mara to idan aka kula ruwa ya fara shigowa ana nan zai cinye na ƙasan har ya cinye na sama to wannan shine kwatankwacin yanda barna take yaduwa idan kana ganin ta tana yaduwa ya kamata ka hana tun daga cikin gidanka ko islamiyyarka ko karamar hukumarka ko kashin ikonka a matsayinka na shugaba ko jami'in dan yan sanda ko malamin makaranta ko limami ko shugaba na duka gari ka ki hanawa za ta cinye kowa ta cinye ka sannan kuma za a kama ka da zunubin waɗannan mutane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Kisra cewa ka musulunta idan baka musulunta ba fa innama alayka ismul arisiyin laifukan waɗannan talakawa na kaman wanda wadi yana kanka ina fata mun gane wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana take tana da matukar ban tsoro annabi yake cewa in mutane suna ganin laifi ana yi ba su hana ba to Allah zai game su da hukuma wannan laifin yanzu yana so ya ba mu mubarrir ne me yasa yake wannan magana laifukan nan na yaduwar koyi da kristoci kamar yadda suka yadu a zamanin Ibn Taymiyyah da su zahabi mu ma sun yadu a zamanin mu da ƙari ma tukunna musamman ta fuskar bukukuwa din ta fuskar tunani ta fuskar ganin kafirai a matsayin ababan koyi a matsayin model a cikin sana'o'i a cikin tunani a cikin ilimi a cikin rayuwa har ta kai ga a cikin addinin musulunci yanzu yadda turawa suka sa mutane aqidu daban-daban duk mun yarda da su ban sani ba aqidar kiyama haihuwa aqidar kiyama aure da wuri aqidar kiyamar wato baiwa mata matsayin su da shari'a ta basu duk waɗannan aqidin sun wayi gari sun zama kamar ka annaha umurun musallama yanzu duk wanda yake da aure yake haihuwa sai kaga ana ganin shi wawa ne dan me zaka bari ka ta haihuwa baka da hankali haihuwar nan kuma ba Allah ya ce kyauta ce yake bayarwa har annabawa suna addu'a Allah ya ba su haihuwa kai kuma ya baka ce baka so duk mutumin da yanzu ya aure na biyu ko na uku ko balantaro za ka kai wannan ya halaka bai sa abu bai san ciwon kanshi ba wannan bai san wannan bai san zamani ba haka duk mutumin da yanzu ya ce matar shi ta zauna a gida ta kula da yaya ta yi biyayya aure ba za ta fita barkatai ba za ta je bukukuwa ba da sauran abubuwa da irin yadda mata suke fita dinnan kamar mazaje to wannan za a iya kashe auren ba da babanta da mamatta da kanin babanta da limamin angosu za a da kashe auren nan a ce ba shi da hankali ya za ya tai masters a ce ba za ta fita ba yana nufin an yi asara kenan kun ga abubuwa sun zama wato shubuhu musallama a cikin tunaninmu wanda yake faɗan aka san haka ana mishi kallon ba gidaje ne kawai kuma duk waɗannan ra'ayoyi ne na turawa ra'ayoyi ne na ƙarya halaka ce hasali su kansu turawan bayan da suka gama shiga suka yi zurfi a waɗannan barna yanzu sun fara dawowa da baya da baya ƙasar Singapore alal misali da Canada da Jamus da Italiya suna daga cikin ƙasashen da suka yi treating yanzu daga wannan muguwar ɗabi'ar yanzu a ƙasar Singapore idan mace ta haihu sai an mata kyauta ta musamman dan ta taimaka wa ƙasar wajen ƙaruwar samun ƙaruwar yawan al'umma domin shi dan adam shi kanshi abin nan ne arziki ne human resources kamar yadda ake cewa ko to sun ki haihuwa sun danna ma iyalansu da matansu magunguna na kashe ƙwayoyin haihuwa yanzu ana neman haihuwa ruwa a jallo arasa da za a samu Canada yanzu babu ƙasar da ta kai su neman baƙin haure don su zo su rike madafin ayyuka na 'yan sanda da sojoji da likitoci da ma'aikata banki da ma'aikata masu ba da hannu da sauransu duk wani aiki da ƙasa ana yi matasa 'yan shekara daga 18 zuwa 40 sun kusa ƙarewa ƙasa kuma saboda sun saba waccan sunan da Allah ya kirkiri mutane a kai to amma mu kuma a yanzu mu da muke cikin matsala already muna so mu goyi bayan wannan abu sai gaji mutum yana cewa ni da na haifi aya hudu kawai shikenan ni ba zan wuce aya hudu ba ni ba ni ba ruwana ni mata ɗaya kawai zan aura ya ta wani kakale da wani neman fitina di yahudawa ne suka zuzzura mana waɗannan tunanan muka shige su ba mu sani ba to wajibi ne mu aiki wajen na farko mu dawo cikin hayyacin mu mu gaya wa kanmu gaskiya mu gaya wa al'umma gaskiya cewa waɗannan abubuwan munkare ne abin ki kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ishara zuwa ga alfanin yawa da yake cewa kutuna iz antum qalilun fakassarakumullah sanda kuke yan kadan ko kasa yin komai sai Allah ya sa muku yawa ashe yawa yawa alfanu ne kuma duk wanda kaje yana cewa yana tsoron kada ya haihu ya shiga talauci ya kasa biya ƴaƴa makaranta ko dai dama na farko malalaci ko kuma yana da karancin sanin tauhidin Allah domin shi da yake wannan magana suno ne a gidansu watakila su wajen 30 ne a gidansu ko bai fasa cin abinci bai fasa yin makaranta ba shi yasa ma har yayi boko ya shiga wannan tanin ya shige shi ba shi yasa ma har wannan tanin ya shige shi saboda sai da aka kai shi makaranta ma sannan ya san wannan lalata sannan kuma arzikin kowa yana tare da shi ba arzikin wato wani yake ci ba sannan in mujarradin yawa ne ke sa mutane su zama talakawa to da ya kamata kristoci su kuma musulmai shiga cikin wahala saboda har yanzu a duniya kirista sun musulmai yawa da ya kamata ƴan China su bi Najeriya shiga wahala domin ƴan China sun ninninka ƴan Najeriya ninkin bulinki haka ƴan India haka sauransu sannan da ya kamata ƴan Niger su bi Najeriya jin daɗi tunda mu kuma mun fi su yawa mugun bi sai amma har yanzu ne jar basu fi mu wadata ba wadata ta bolewa basu fi mu ba amma kuma mutanen ne jar gaba daya basu wuce wa mutanen da ke tsakanin jihar Kano da Kaduna ba da ya kamata sai su fi mu morewa tunda ba su da yawa sannan kuma a ala mustawal afrad da misali ni da nake da mata daya da ƴaƴa uku kar in sha wahalar mutumin da ke da mata wanda yake da mata biyu da yaya takwas ya kamata ya fi ni shan wahala ko ya fi ni kuɗi dauko ba haka bane ba haka ne tsarin ba zaka yi ganin wani bai ma da kowa amma kuma wani mai mata ke taimakon shi ya bashi abinci ya bashi wurin kwana ya taimaka mishi da riga in ya saka ya cire ya ga ta ya gaje ta ya mika mai ya karasa yana ta godiya kullun ya zo ya tsaya a bashi abinci ko mai mata da yake mishi wannan ko mai mata da yawa ashe kaga abin bai da alaka da yawa ko rashin yawa amma sun zuba mana wannan tunanin saboda suna da gaskiyar protocol din su akwai depopulation iyakance yawan al'ummar duniya ta hanyoyi daban-daban suna bi su kawo wannan mu kuma yanzu duk mun yadda da wannan duk mata da ke zuwa awo asibiti ta ga maka wannan suna zuwa da gaskiya gidan da ake zuba musu shine to ku daina haihuwa fa da yawa ku bi a hankali in kun haihu ku bari sai bayan shekaru kaza sannan za ku ƙara haihuwa haihuwa ki ta nawa ta hudu to za a jiya miki mahaifa daga wannan in kin haihu ki dawo postnatal za a tura ki family planning clinic duk ba suna gaya muku wannan ba kar ku sake ku ji wannan magana kafirci ce abin takaici duk masu faɗa wannan musulmai ne kuma kuma duk wanda zai faɗa maka wannan zaka ga shi ma fa haifar shi akai kuma ba shi ba na ɗaya bane ko na biyu ko na uku ko na hudu a gidansu watakila watakila mata 18 sai ta a gidansu wannan likita tunda an datsa haihuwa kina ina za a same ta so in muka yadda da wannan mabda'in babu shakka bayan shekaru 20 30 zuwa 50 to al'umma ita ta samu naƙasu fiye da wanda take ciki domin dan abin da muke samun dan mu dan tsira daga bala'in da muke ciki shine yawan mu din yawan mu yana rage mana wasu matsalolin domin alal aqalli yawa yana kawo samuwar sana'o'i da kasuwanci da musayi na economic activities alal aqalli yawa yana kawo wannan me yasa kaga jihar Kano take iya surviving matsaloli da dama saboda yawan al'umma haka jihar Lagos saboda yawan al'umma din da dan adam yayi yawa to zai haifar da domin daga cikin manufar da Allah ya kawo dan adam kenan a duniya kamar da muka bayani a wata hudu bamuran nan shine ta'amirul ard raya kasa dauki yanzu wannan angon da muke ciki gaskiya layout dukkan mu nan ko galibin mu muna da masaniya cewa shekara 10 baya angon nan ba haka take ba that is 2011 saboda a lokacin babu mene babu dan adam da yawa nan wajen fiye wata wannan zaka sai sai kaje can bakin santara saboda babu dan adam amma yanzu ga kasuwa nan a nan inda muke ga yawan al'umma komai ya rayu so wannan kada bai sai ga maka yadda kaga waki yadda al'umma suke rayuwa waje ba so wannan jama'a tunani ne mummuna amma ya shiga cikin kwalmu dole ne mu gyara shi malin ya shiga da cewa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma min qaumin babu wasu mutane wanda yuqmalu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa amna'u mimman ya'maluha ثم لا يغيرون ذلك الا عمهم الامهم الله بعقاب منه باب wasu mutane wadanda za a wayi gari a cikin su ana aikata sako hum a'azzu wa amna mimman ya'maluha sun fi karfi suna da karfi da sultani akan mai aikata laifukan zaka iya gyara laifin kai headmaster ne ko principal ko malamin makaranta ko limami ko gwamna ko shugaban kasa ko DPO ko duk wani wanda yake da karfin hukunci zai iya hana abin daga gidanka ko daga garinka amma thumma la yughayyiruna zalika amma ku ce ba ruwanku a ci gaba da iko tunda ku ba kwai illa amahumullahu biqadmi sai Allah ya game ku da ukuba daga gare shi tsoro da talauci da yunwa da fatara da fitina iri daban-daban kamar yadda muke gani saboda kuma mutanen da suke da karfin hana abubuwa da yawa inda suke amma sun ce ba ruwansu ba za su hana ba doka bata ba su yancin su hana ba ya kamata su kafa dokoki da za su hana barna sun ki su kafa waɗannan mutanen Allah zai game su da wannan bala'i wannan hadisi shi ma tabbatacce ne Imam Ahmad ya fitar da shi haka Abu Dawud da Ibn Majah da Ibn Hibban da Tabarani a cikin Al-Mujamul Kabir ta hanyoyi daban-daban daga sahabi Jarir dan Abdullahi Al-Bajali rahmatullahi wa radiya anhu malam yace min aqbahil qaba'ihi wa a'zamil masa'ib yace daga cikin mafiya munin ababe masu muni da musiba mafi girma annaka tara akha kal jahila kana kallon dan uwanka musulmi jahili yashtaril bakhura yasiyo turaren wuta na bikin kristanci wal waraqal masbugha yasiyo katin wato greeting card na kristanci li zawjatihi jahila kaga ya tafi kasuwa yayi matar shi ita ma jahila ɗan uwan shi wanda bata san addini ba yayi mata cefa ne na bikin kristanci na bikin coci za a yi birthday za a yi kaza za a yi Easter za a yi wane ne fatadahu tahta samai daga cikin abin da suke a wancan lokaci da aka siyo waɗannan katutukan sai a zo a shanya su a rana taz'umu anna maryama tajru zailaha alai suna riya cewa maryamu albatul mahaifiyar annabi isa alayhi salam wa alayhi assalam za ta wuce ta wajen ta zo wucewa tana da hijabi wanda yake jan kasa to za ta wuce ta wuce ta kan wannan shimfidin nasu sai ya samu albarka to kaga ta nakudi abu na farko tukunna maryamu dai ta rusu kamar yadda zamu zo mishi kaga bai da yake dawo tunda ba shehi bace ta take dawowa in ana wazifa shi ma shehin duk ƙarya yake ko na biyu kuma inda gaske ne maryamu da suke riya cewa ga yanayinta kuma tana da hijabi mai zuyul mai zuba a ƙasa mai hana su ko su dinga saka irin wannan hijabin me yasa suke kyamar masu saka irin wannan hijabin kaga tanakudi kamar yadda zasu wata annabi Isa shi ma suna yin shi da gemun shi annabi Musa suna saka gunkin shi da gemun sa kamar yadda Allah ya ambata cewa yana da gemu shi da annabi Haruna ko yabna ummi la ta'khud bilhiyati wala bi ra's kar ka rike gemuna ko kaina ashe suna barin gemu me yasa suke kin barin gemu su kuma suna kyamar masu barin gemu malam yace kana kallon wannan abun bakin ciki wa maryamu alaiha salamu qad matat alhalin maryamu fatarasu wa dufinat tahta al-ardi kuma an rufe ta a karkashin kasa min nahwi 1300 sana fiye da shekara 1300 sai ka kara 1800 yanzu akai fiye da shekara 2100 ta mutu an rufe ta amma har yanzu suna wannan shirman wa ta'malu bil qatirani saliban ala babika qardan lis-sihr ko kuma kaga wato wata mata jahila ta zo tana zuba ruwan alqatran shine taruwata wanda suke ci mashi ruwa ne da suke kallon shi a matsayin mai tsarki ana kristoci suna da shi yanzu eh holy water za a sai da shi ko ka bada sadaka sai a diba maka sai su suna jijjiga bakin gidansu da kofa da sauran su suna mayaran su wanka da tunanin wai yana koran sihiri wa tulsiqu at-tasawira fil hitani sannan kuma su mamanna hotuna a jikin bangaye tahriban lil hayati wal hawami da cewa wai wannan hotunan za su koran musu macizai da kasa ko me sunan tasaru kutub me cizan nan da take kashe mutane wa inna ma tuhribu bidhalika ko tuharibu bidhalika al malaikatu tuharibu bidhalika al malaikatu al kiram wa inna ma tahrubu bidhalika al malaikatu al kiram in kaje kaman manna hotuna a jikin bangon ɗakin ka da gidanka mai yakan ka kore shaydanu to malaiku kike kora shi wanda ke manna hotan abu mai rai ya sani yana daga cikin abin da yasa aka haramta mu'amala da hotuna na ababe masu rai musamman ta fuskar mamman nasa a bango shine suna koran malaikun rahama daga wajen kamar yadda ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na cikin Bukhari yayi alƙawari da malaika jibril zai kawo mai ziyara ya ji shiru bai san jibril da kare alƙawari ba da ya fita ashe jibril yana nan fil jawar a makwabce ya jira shi yace ya baka iso gida ba yace ai nazo naga an manna hotuna kuma naga hadda kare ma a cikin gida yace to hotuna dai kaji abin da ya faru na ma sa an kawar da su amma kare ban san da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yaji sa kai ta bincikawa sai ga wani dan kuikuyo ne ashe sasan suka shigo da shi daka in kana manna wato hotuna a jikin gidanka daki ko office ko makamancin haka to ka sani wannan yana koran malaikun rahama ne fa wallahi ma adri ma tarakta min ta'zimin nasraniya mallan yace na rantsi da Allah ban san abin da me yin haka ya bari ba na girmama kristanci ban sani ba wa wallahi yace na rantsi da Allah innaka idza lam tunkir hadha ya kai musulmi in baka inkarin wannan ba fala shakka annaka bihi radin aw jahil sai dai zama kai ka yadda da wannan shi sa baka inkari ko kuma kai ma jahili ne baka san abin da kake ba kamar yanzu galibin masu yi ma ƴaƴa da iyaye da mazaje da matayensu baddi jahilci ne ya dirkake mutane ba su sani ba ba ga wasu ma suna da alama ta kula da addini ko kuma a shirye suke su bi shari'a su bi abin da addini ya karantar in an musu nasiha za su bari amma ba su sani ba suna ganin wannan baddi wani hanya ne na nuna soyayya da kauna wani abu ne na yayi za su dinga yi ma ƴaƴansu da iyayensu da matansu da kannansu da kowa baddi wanda kuma kristanci ne bata ne ba daidai ba ne ba shi a cikin addinin musulunci kai da kake ahlus sunna kana sukan maulidi kuma amma kana yin baddi to in har za a yi ai gara ina annabi ko da ma annabi ya fi danka da matarka da kowa naka daraja to an ce ina annabi ma babu kyau ina kuma ga na mutane ina fata mun gane wannan to ina ganin bari mu saurara anan kafin mu rufe ina maraba da wasu ƴan uwa da muke tare da su anan waɗanda baki ne suka kawo mana ziyara daga garin Kwara dan gora go to muna muku maraba da zuwa da fata Allah subhanahu wataala ya ba ku ladan da yake baiwa wanda suka zarce ƴan uwansu musulmai kuma Allah ya koma da ku a gida cikin iyalanku lafiya bayan wannan ziyara mun gode da zumunci Allah ya saka da alkhairi زام سرارنا إن شاء الله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله